Sashen Hausa na Muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin radan 30 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci 16 25 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To kuma bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar gwamnatin jihar Borno tare da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun horar da matasa sana'o'i daban-daban wanda yawan matasan ya kai 249. Haka kuma muna dauke da shirin nan na dawo lafiya. Kana kuma akwai sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru, Jamhuriyar Niger. Sai kuma sakonni da ka aika mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Zaman daddar na karuwa tsakanin Amurka da Turkiya saboda goyen bayan da Washington ke bayo mayakan kurdawa a Syria. Masana na gargadin cewa rashin amana tsakanin kawayen kasashen kungiyar NATO shine haddasa zaman daddar din kuma yake zama babban kalubale ga shawo kan lamarin. Yayin da dakarun da Turkiya ke jagoranta ke ci gaba da kai farmaki gundumar Afrin ta Syria, Turkiya na buƙatar Amurka ta janye sojojinta da ke taimakawa mayakan kurdawan YPG a birnin Manbij na Syria, birnin da Turkiya ke shirin afkawa. A yanzu haka babu yarda tsakanin bangarorin biyu, a cewar wani mai sharhin siyasa Samiz Idris na shafin Almanita da ke kan yanar gizo. Ya ci gaba da cewa a bayyane yake cewa Amurka ba ta yarda da Turkiya ba, haka zalika ita ma Turkiya ba ta yarda da Amurka ba. Ba wai kawai saboda Siriya ba, amma saboda baki ɗaya batutuwan da ke tsakaninsu tun yunkurin juyin mulkin a Turkiya shekaru biyu da suka gabata.
Ƙasar Amurka ta ce ana samun ci gaba a zaman tattaunawar da ake yi ta bayan nan domin sabunta yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar Amurka, amma ta ce tattaunawar na samun ci gaba sannu a hankali ne. Wakilin Amurka a yarjejeniyar cinikayya Robert Lighthizer ya ce tattaunawar da ta kwashe mako guda ana yi a Canada tsakanin Amurka da Mexico da kuma Canada din wadda aka kammala a jiya Litinin wani mataki ne na samun ci gaba. Duk da haka ya ce tattaunawar na buƙatar kara kuzari kafin zaman da aka shirya yi nan gaba a birnin Mexico City a ƙarshen watan Fabrairu. Shugaba Amurka Donald Trump ya sha bayyana yarjejeniyar cinikayya ta NAFTA a matsayin bala'i. Ya yi kuma barazanin cire Amurka daga yarjejeniyar wanda aka kulla shekaru 24 da suka gabata, inda har ba a aiwatar da wasu manyan sauye-sauye ba.
Gwamnatin shugaba Trump na tsawara matakan baiwa 'yan gudun hijira damar shiga Amurka ta hanyar binciken kwakwaf ga masu neman shigowa da ƙasashe 11 da ake ɗauka a matsayin wato masu tsananin haɗari. Jami'ai sun ki bayyana sunayen ƙasashen masu tsananin haɗarin lokacin da suka kira manema labarai domin bayyana wannan canji, amma an yi ta bayyana ƙasashen a rahotanni. Ƙasashen sun haɗa da Masar da Iran da Iraki da Libya da Mali da Koriya ta Arewa da Somalia da Sudan ta Kudu da Sudan da Siriya da kuma Yemen. Wani jami'i ya ce bambanci ɗaya za a gani shi ne yiwa mutanen da suka fito daga ƙasashen tambayoyi masu zurfi. Sabbin matakan da aka ɗauka za su shafi ƙasashen da ke cikin jerin sunayen, kuma zai iya haifar da jinkiri ga masu son shiga ƙasar. Ana kyautar tsammanin yawancin sauye-sauyen da aka yi za su fara aiki zuwa ƙarshen watan Maris a cewar wani jami'i.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya dakatar da zaman tattaunawar na samar da sulhu da ake yi da 'yan tawaye ELN bayan wani harin bam da ake zargi 'yan tawayen da kaiwa wanda ya kashe 'yan sanda 11. 'Yan tawaye ELN ba sa aiki da abin da suke faɗa, a cewar shugaba Santos a jiya Litinin. ya kuma baiwa ƴan sanda izinin daukar duk matakan da suka kamata akan ƴan tawayen da kuma yaki da ta'addanci kamar ba taba yin wannan zaman tattaunawa na samar da sulhun ba. Jama'an kasar na zargin ƴan tawayen ELN da laifin kai wasu hare-hare guda uku akan birnin Barkiya na garin da kuma garin Santa Rosa wanda ya kashe ƴan sanda bakwai da raunata wasu mutane 41. Yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin gwamnati da ƴan tawayen ta kare a farkon wannan watan, amma kamata yayi a ci gaba da zaman tattaunawar. Colombia ta sa hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da babban kungiyar nan ta ƴan tawayen FARC a shekarar 2016 biyo bayan tashin hankali da ya kwashe shekaru 50, yayi kuma sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 200. Kungiyar ƴan tawayen ta ajiye makamanta kuma ta zamo wata babbar jam'iyyar siyasa a ƙasar. Gwamnatin Colombia na fatan samar da irin wancan yarjejeniya da kungiyar na ELN.
Fada tsakanin ƴan awara da sojojin gwamnati a kudancin Yamal ya kashe akalla mutane 36 a cewar kungiyar agaji ta Red Cross, yayin da shugaban ƙasa ke zargin mayaka da juyin mulki. Kusan mutane 185 ne suka samu rauni. Shugaban ƙasa Abdulrabu Mansur Hadi ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta, yana mai cewa tawaye da makamai ba za su samar da zaman lafiya ko gina ƙasar ba. Ya ce makiya na hakika su ne ƴan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya, kuma komai ya faru a dalilin faɗan. Faɗan da ya ɓarke ne lokacin da shugaba Hadi ya yi biris da buƙatar ƴan awaren ne ya kori minista Ahmed Obed bin Dagar da suka zarga da cin hanci da rashawa. ‘Yan awarin na samun goyon bayan daular ƙasashen Larabawa waɗanda ke son maido da kudancin Yamal a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Mayaƙan sun kame gine-ginen gwamnati masu yawa a birnin Aden, wanda ke zama babban birnin gwamnati. Hadi da ƙasashen duniya suka amince da ita. Kudancin Yamal na zama ƙasa mai cin gashin kanta kafin ta haɗe da arewacin Yamal a 1990.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Borno tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP a ƙarshe sun horar da matasa 249 sana'o'in hannu daban-daban. Ga dai Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP sun horar da wasu matasa 249 kan wasu sana'o'in hannu daban-daban. An daɗe bi tsawon wata 6 dai ana horar da waɗannan matasa da suka haɗa da mata da maza kan waɗannan sana'a da suka haɗa da ɗinki da kanikanci da aikin kafinta da walda da gyaran wayan hannu da ma aikin gyaran kwano da ake kira aluminium work. Gwamnatin Borno da hukumar raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP sun miƙa waɗannan kayayyakin na miliyoyin naira ga waɗannan matasa, wanda har ma gwamnan jihar Borno Honorable Rukashi Shettima ya ja hankulan matasan yana mai cewa
akwai waɗanda sun koyi aikin tailoring, muna yanka yaranmu ƴan makaranta uniform. Akwai waɗanda sun iya aikin carpentry da sauransu, muna gine-gine. Ban ga dalilin da ba za mu yi amfani da skills din da suka koya ba. Waɗanda sun koyi aikin panel beating da sauransu za a tallafa musu su fara sana'a. To na gode muku, na gode muku. Allah ya ba ka samun zaman lafiya.
Ita ma makiliyar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke jihar Borno, Mizuho Yokai, ta yi bayaninta tana mai cewa
now you have a skill which is your power, your future. Please use it.
Tace yanzu kuna da sana'arku. Wannan shine karfin ku, shine kuma hanyar gudanar da rayuwanku. Dan Allah ku yi amfani da shi yadda ya kamata. Kar ku yadda ku sai da su.
Real success is rising every time you fail. I will tell you it is not easy.
Kuma ina so in gaya muku cewa nasara ita ce sake yunkurowa duk lokacin da ka durƙushe. Duk da cewa wannan ba abu bane mai sauki, gudanar rayuwarku kan wannan sana'a da kuka koya, don za ku fuskanci matsaloli da dama, amma idan kuka jure za ku kai labari cikin ikon Allah. Professor Babagana Umara dai shi ne kwamishinan ma'aikatar sake tsugunar da waɗanda rikicin Boko Haram daidaita da kuma sake gina musu matsuguni, wanda ma'aikatarsa ce ta horar da waɗannan matasa.
Duk wannan kana gani ba wa yara masu kuɗi muka ɗauka ba. From different locations. kesu in sun samu training din mutum da ya samu training insha Allah a shekara biyu uku zai yi training mutane 50
kuno ne arabic
ne yanzu 249
kamar sanawoyin da suka koya
sanawoyi guda 6
daga karshe kamar nawa kashe ne wajen sai wadannan kai
a kudin jawa ne gaskiya akwai wanda mu muka sai akwai wanda yanzu ya fara zai wajen yin fara ba amma akalla kayan nan da kana gani ba zai kafa da miliyan 200 ba
to komai wata san da suka karbi wannan horo ke cewa
Alimo Rubukar
mene wani kai ne aka baka wannan
kayan mechanical mechatronic aka bani an bani ne saboda na je ne sana'a ni ma in taimaki wasu
dama kana wannan sana'a ne
dama ina yi da wanda nake yi din roadside mechanical nake yi amma da yake yanzu din komai ya canju na rayuwa shi yasa yanzu muka je muka yi na na'ura yanzu mota in yazo da problem ba wai sai mun tambaye mutum ba machine za mu sa mu duba me problem din motan sannan muka gani sannan mu tabbatar mu ce to ga abu kaza ne ya samu matsala sai mu ga yamar in yace ai
gurin da nake gani ka bar na duba motoci ne haka
na duba motoci da na kunce kunce da na daure daure duka
suna na jene Ibrahim
me aka baki ke
an bani kayan panaliti da screen paint
panaliti in kin ce ba bisa kaman aiki ne wanda kowa sani aikin maza ne ke kina wannan aikin ne
ban sai ba amma program ne sa na shiga
ni shiga kuma an horar da ku game da wannan aiki
sosai kuwa
zaki ga cewa kin yi wannan aikin ko kuma zaki je ki aje kayan ne ko haka
ina yanzu haka mana fara practice na shat cikin gari kama a ba mu kayan
a dai ke aikin panaliti ne
can hanyar galajima
ka ba panaliti na me ne na mota ne ko ne
na motoci
wasu matasa kenan 249 da gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe na majalisar ɗinkin duniya suka horar kan wasu rawoyin hannu daban-daban guda 6 Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Allah na magani talakawa ba na magani ko ga dan filan mukula da su tunda jirgin bin nan ya mani
kuma dalla a gaida Haruna Dauda kafin dai mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa Da fata an shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 15 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne zamu hira da wani matashi da ya bayyana matukar damuwarsa da yadda ake samu asarar rayuka da dukiyoyi akan hanyar Kaduna zuwa Kano, wanda hakan ya kai shi ga yin wasu rubuce-rubuce akan hanyar tare kuma da jan hankalin hukuma akan irin abin da ke faruwa akan wannan hanyar. Da farko malamin ya fara ne da gabatar da kansa kamar haka.
Farko dai sunana Al-Hassan Ebala, kuma ni dan jarida ne da wani gidan talabijin a Abuja mai zaman kansa a Abuja, wato babban birnin tarayyar Najeriya.
Malam Al-Hassan Ebala, a cikin wannan lokaci kai rubutu akan hanyar da ke fita daga Kaduna ya ratsa Zaria zuwa Kano, har ma ka kwatanta da wato kaman tarko ne na mutuwa. Menene babban dalilin da yasa kai wannan rubutun akan wannan hanyar?
Na farko kasancewa ta wato dan kwance dan Kano ne ni, kuma ina aiki a Abuja kwance, a Abuja ma ne karatu, so hanya ta ce nake bi a kowane lokaci, bisa la'akari da yadda ake samun hadarurruka, kuma zaka samu cewar a yawanci waɗanda suke waɗannan haɗarurruka ma ba waɗanda suke tafiya a motocin kansu bane, yawanci ɗan kasuwa ne da suka taso da gurare mai nisa za su tafi Kano ko kuma za su dawo daga Kano sun siyo abubuwa. Wato ganin cewar hakan yana kawo matsaloli na wajen tattalin arziki ne na wato yankin Kano, wanda kuma ita ce Kano ita ce cibiyar kasuwanci ga baki ɗaya ma za a iya cewa a Najeriya, don harkokin kasuwanci ya fi domin da ƙasashe ma akan zo. So wannan hanya ita take haɗa arewaci ko kuma tsakiyar Najeriya, ko kuma mu ce wato arewa maso tsakiyar Najeriya da kuma Kano. Har ila yau waɗanda suke da Kaduna da sauran gurare nan za su biyo. Yadda ake samun haɗarurrukan a ganina zai kawo wato a cikas wajen ci gaban tattalin arzikin wato jihar Kano gabaki ɗaya. Kasancewar mutane za su ga cewa saboda haɗarurrukan da ke faruwa wa za su ce idan ma ka je Kano bambancin farashin ba zai wuce kaza ba, kada ma ka je ka yi hatsari, kada ka je ka yi wannan. Sannan su kansu masu motoci za su yi tunanin abubuwan da zai iya zuwa ya dawo wajen motoci. So wannan dalili yasa na ga ya dace na yi rubutu da janyo hankalin hukumar da abin ya shafa da ma ita kanta gwamnatin tarayya. Domin kamar yadda na yi rubutu na san cewa ko shugaban ƙasa sai ya karanta, gwamna sai ya karanta, da duk wani wanda abin ya shafa na harkokin kare rayuka da dukiyoyin al'umma zai karanta. Don haka idan suka karanta za su gane cewa to fa wannan hanya da ta yi haɗa waɗannan gurare wato mutanenmu fa suna mutuwa, waɗanda muka ɗauki alƙawarin cewar za mu kare rayukansu da dukiyoyinsu, gashi suna mutuwa ga abubuwa na tattalin arziki ana ƙara samun raguwa a kowane lokaci. To wannan yasa gaskiya na yi wannan rubutu.
To Malam Hassan, kafin mu je irin ko kuma wato amshin da su hukumomin suka yi, bari mu duba a matsayinka na ɗan jarida, ko za ka iya ka ba mu alƙaluma irin haɗurin da ake samu akan wannan hanyar?
A shekarar da ta gabata, wato shekarar 2017 kadai, aƙalla an rasa rayuka sama da 100 a wannan hanya. Kamar yadda ko sati ba a yi ba na yi magana da shi kakakin wato hukumar kare haɗura ta ƙasa, wanda yake faɗa min cewar har yanzu masu ma suna nan suna tattara bayanan aƙalla mutanen gabaki ɗaya da suka mutu, amma dai aƙalla a ƙasa akwai sama da mutane 100 da ake da tabbacin sun rasa rayukansu. Domin idan ba za a manta ba, a cikin wannan shekara akwai a rana guda ma da sama da mutane 20 suka mutu wanda ita hukumar kare haduran ta tabbatar da haka.
To bari mu duba bayan kai wannan rubutu naka kuma aka buga shi a jaridu da kafofin sadarwa har da ma na zamani. Menene hukumomi suka faɗa game da irin wannan maganan ko kuma batu da ka dauko kuma menene ma ainihin talakawa suka faɗa game da irin wannan labari da ka buga?
Gaskiya ni kaina bayan nayi wannan rubutu wato abin ya ja hankali sosai wanda musamman sabon kafar yada labarai wato social media wanda naga manyan mutane da ban tunanin za su kara yadada wannan rubutu da nayi ba wato su yi sharing ba suka dinga amfani da shi ta kafar yada labarai ta Twitter da Facebook har ma da WhatsApp wanda wannan ya yadu wanda ni kaina da ne rubutun daga baya sai abun mutane suka dinga turo mun wasu ma ba su san cewa ni ne ba aka cigaba da turo mun so kuma a Twitter ma naga mutane da yawa waɗanda suka fito daga yankin arewa maso yammacin Najeriya wato su Kaduna, Kano, Katsina su ma gaskiya sun yaba da wannan rubutu da aka yi domin sun tabbatar da cewa hanyar ta lalace da mutane suke ta rasa rayukansu kuma akai ana asarar abubuwa da dama da suka shafi tattalin arziki.
A nan za mu datsa aya a hiranmu da Malam Alhassan A. Bala kuma mu ci gaba da hiran a sabon mako. Yanzu a madadin bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To muna godiya ga Malam Alhassan A. Bala. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun kasar Jamhuriyar Kamaru da Jamhuriyar Niger.
Zamu koma sharhin jaridun da jaridar Lafiyalfe wacce ta rawaito korafin ma'aikatan ritaya a sakamakon lura da kangin da suka shiga a sanadiyar rashin samun kudaden fansho. Jaridar ta ce a ƙarshen kowane wata uku ne ya kamata a ba waɗannan tsofaffin ma'aikata hakkin da doka ta tanadi. Sai dai a maganar da ake a yau an shafe watanni 14 ba tare da sun samu koda anini ba. Alhali gwamnatin ta Niger a watannin da suka gabata ta dauki alƙawarin magance wannan matsala kwata-kwata. Jaridar La Grif na cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta dakatar da shirin nan na samar da aikin yi ga 'yan ƙasar da ke da sha'awar yin aikatau a ƙasar Saudiya. Kamar yadda aka bayyana a wata sanarwar majalisar ministoci, matakin zai ci gaba da aiki har zuwa lokacin da za a tabbatar da daukar ingantattun matakan bayar da kariya a dokance ga ma'aikata 'yan Niger da ke Saudiya, inji La Grif. Jaridar La Nation na cewa kamfanin Areva ya canza wa kansa suna zuwa kamfanin Orano a wani yunkurin rufe babin tsohuwar daraktar kamfanin Anglo Virgin wacce a zamaninta kamfanin ya fuskanci matsalolin da suka hada da tabarbarewar harkokin kasuwanci da ɗaya gefe wasu manyan rigingimin shari'a a kotuna. To amma an ya kuwa canza suna kawai zai iya batar da dukkan miyagun abubuwan da ake zargin Areva da aikatawa shekara da shekaru. Jaridar Le Courrier ta bayyana cewa 'yan sanda sun cafke wasu ƙananan 'yan mata a wata unguwar birnin Yamai saboda samun su da laifin aikata ɗabi'un da suka saba wa al'adun jama'ar Niger. Wata bidiyon da ke yawo a shafukan sada zumunta ce ta ba jami'an tsaro damar gudanar da binciken da ya gano waɗannan ƙananan 'yan mata da ke tallata kansu a matsayin kilakai. Jaridar ta ƙara da cewa ya rage na hukumomi su ba irin waɗannan yara aikin yi daga cikin ayyuka 50,000 ɗin da ɗan takara Muhammadu Isuhu ya yi alƙawalin samarwa matasan ƙasar a yayin yakin zaben shekarar 2016. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana.
Na Muhammad Abubakar Bello daga Sokoto Najeriya da Najeriya har ga sako na nan da ilahin in Najeriya muke yi da Kristo musamman mutanen jihar Kano kusan miliyan 20 dangane da agenda mai girma tsohon gwamnatin jihar Kano Rabi Musa Kwankwaso da bayani babu shakka na ji daɗin bayanin da yi na dangane da cewa ya da baya ga rago ga tsoro da ne mutunta doka da yancin ƙasa da sanin haƙƙin jama'a yanzu na ga duk wani mutum ɗan Najeriya babu shakka da ya rabu da yayi ta yi daidai saboda ni ci gaban Kano ci gaban Kwankwaso ne ci bayan Kano ci bayan Kwankwaso ne
Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka mai magana sani ɗan takara daga Dogon Daji Tambol Local Yanmi to Allah sashi Hausa na murya Amurka ina son isannin sakuna ga al'umman Najeriya abin da nake kira gare shi don Allah ya rinka yawa gwamnati Muhammadu Buhari addu'a Allah ya kara ba ta cigaba na al'amuran ta tsokon cigaban kasar Najeriya sannan su ku masu suka ga gwamnati ba a hana mutum yayi suka ba amma kai suka ta kware wanda ya zanta gaskiya kaska ya son rai kuma yanzu mu fara da ku kattauna wani ya nuna kamar gwamnati na bangaranci tana nuna kahesin kila hausa filani ko ko filani duk ka ci ganin gaskiya wannan magana in ya ci bewa gwamnatin Najeriya a dace ba dan gwamnatin Najeriya ta Muhammadu Buhari ba su ruwanta da cewa wai wanga wani na wanda ya laifi za ta hukunta shi
assalamu alaikum girare da muryar Amurka sunana Gambo Barau Fatosko daga nan tsohuwar kasuwa a garin Fatosko da farko ina so na yi godiya ga girman gwamnatin mu Alhaji Ibrahim Dodo a bisa biyan kudin yan fenshi da yi har mutum 630 kuma abin burgewa ciki har da waɗanda suka rasu duk ana ta biyan su dan haka muke ƙara roƙo da jinjina mai girma gwamna wannan kokari da yayi sannan kuma muna roƙon mai girma gwamna a bisa cigiyar demokradiyya da ake ta yi muna roƙo garin mu na Fatosko muna da wata hanyoyi da suka addabe mu suka tsaya mana a rai suke damun mu especially idan damuna ta zo akwai hanyar da ta tashi ta misaura wadda ta tashi daga gidan Jibril Jamko ta banda zuwa makarantar conference sannan akwai wadda ta tashi daga Kano da Gadara ta bi ta gidan Sabo dan Tamar ta tafi sabuwar tasha wannan hanyoyi sun damu mu idan damuna ta zo hankalin al'umma yana tashi
assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da jawabin da shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari yayi a taron da aka yi na AU a kasar Addis Ababa wannan taro da aka yi domin faɗaɗa yaki da cin hanci da rashawa a kasashen mu na Afirka da kuma shugabancin da aka yi Janar Muhammadu Buhari ya zama shine jagora wajen yaki da cin hanci da rashawa hakika wannan abu ya dace
to ba da la yanzu kuma labarai za mu kawo muku amma wannan karin a takaice
to a takaice zaman dardar na karuwa tsakanin Amurka da Turkiya saboda goyen bayan da Washington ke bayo mayakan kurdawa a Syria masana na gargadin cewa rashin amana tsakanin kasashen wato kawayen kasashen kungiyar NATO shine haddasa zaman dardar din kuma yake zama babban kalubale ga shawo kan lamarin yayin da dakarun da Turkiya ke jagoranta ke ci gaba da kai farmaki wato gundumar Afrin da Syria Turkiya na buƙatar Amurka ta janye sojojinta da ke taimaka mayakan kurdawan YPG a birnin Manbij na Syria birnin da Turkiya ke shirin afkawa kasar Amurka ta ce tana samun ci gaba a zaman tattaunawa da ake ta baya bayan domin sabunta yarjejeniyar cikayya ta kasashen nahiyar Amurka amma ta ce tattaunawa na samun ci gaba sanna a hankali
to duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Sarfila Hashim Gumel da ya taimaka muka gabatar da shirin to sai kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin Craig Burns baba ya koma kere ke sallama da ku sai anjima.